à l'écoute d'un programme en rediffusion sur...
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba, 14 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Hukumar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya ta bayyana wa dillalan man fetur cewa kofar ta a bude take ga duk wanda ke buƙatar samun lasisin shigowa da man fetur cikin kasar. Matakin da kungiyar dillalan man fetur ta yi na'am da shi, ko da yake ta koka akan wani batu.
Kamar yadda kuka samu bayani a kai, inda har suka ba mu damar da aka ba NNPC, mu ma ainihin makitoci masu zaman kansu, mu ma za mu iya shigowa da wannan mai. Sai dai yanzu babbar damuwar da a gare mu, kuɗaɗenmu duka yanzu yana nan a hannun ita NNPC.
Mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya, Abubakar Mai Ganda ɗakin gari kenan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji cewa 'yan ƙasar Nijar mazauna yankin Niger Delta a Najeriya sun ce sun shirya don kada kuri'unsu a zaben 'yan majalisa na 'yan Nijar da ke zama ƙetare da za a yi ranar 18 ga wannan watan. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Mutane fiye da 100 ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a kogin Niger dake arewacin Najeriya a daren Litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa. Mai magana da yawun 'yan sanda Okasami Ajayi ya shaida wa manema labarai a daren Talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar Kwara dake kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku. Ya ce da dama daga cikin fasinjojin suna dawowa ne daga bikin aure a makauciyar jihar Niger. Hukumomi sun ce yara da yawa na daga cikin waɗanda suka rasa ransu a hadarin. Ajayi ya ce akalla mutane 103 sun rasa ransu a wannan hadarin jirgin ruwa, inda aka samu ceto mutane 100 ko fiye da haka. Masu ceto dai na ci gaba da laliban waɗanda lamarin ya rutsa da su a ruwa, abin da ya sa ake ganin adadin waɗanda suka rasa ran suna iya ƙaruwa. Haɗarin jirgin ruwa dai ba bakon al'amari ba ne a Najeriya, sakamakon dalilai da dama da suka haɗa da cunkoso, rashin kyakkyawar kulawa da jiragen, da rashin ingantaccen tsarin kariya. Akalla rayukan ƙananan yara 15 ne suka salwanta a watan Mayu lokacin da wani jirgin ruwa ya kife a lokacin da yake kan tafiya a jihar Sokoto da ke arewa maso kudu da Najeriya. Da sanyin safiyar yau Laraba, wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin Odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 3 da jikata wasu mutum 13. Sojin Ukraine sun ce rasha ta yi amfani ne da manyan makami masu linzami guda 4 wajen kai harin. Hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makamin mai linzamin ya faɗa akan wani wurin ajiye kayayyaki, inda anan ne mutane 3 suka rasa ransu. Harin da rashin ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin Odessa. Jami'an sun kara da cewa masu aikin ceto na ci gaba da tonon baraguzai domin samu waɗanda baraguzan ya danne. Hukumar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da wannan kai hari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 110 ne aka tilastawa rabuwa da muhallinsu a faɗin duniya. Babban shugaba mai kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya shaida manema labarai a yau Laraba a birnin Geneva cewa yaƙi da cin zarafi ko ayyukan keta haƙƙin bil'adama sun ɗaiɗaita mutane miliyan 108,400 ya zuwa ƙarshen shekara ta 2022, lamarin da ke nuna ƙaruwa na mutum miliyan 19. Grande ya ce mamayar da Rasha ta yi a Ukraine, wanda ta fara tun watan Fabrairun shekara ta 2022, shi ne babban makasudin ƙaruwar da aka samu. Tuni dai wannan adadi ya ƙaru zuwa inda yake a halin yanzu na miliyan 110, sakamakon dadadden rikicin da aka shafi makonni 8 ana yi a Sudan wanda ya sanadin mutane miliyan 2 suka rabu da mahallansu. Adadin dai wani bangare ne na rahoton shikara-shikara na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya game da mutanen da aka tilastawa tsallake mahallansu a duniya baki daya. Grande ya ce daga cikin adadin tuni fiye da miliyan 35 suka tsallake suka nemi mafaka a waje, yayin da wasu miliyan 62 suke warwatse a cikin gida. Ya kara da cewa mutane da dama da suka rasa alƙibla ko tudun dafawa da zai nuna takamaiman inda suke sun kai adadin miliyan 4,400 a shekara ta 2022. To jama'a, ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi sun bayyana a yau Laraba cewa akalla mutane 59 sun hallaka, wasu da dama sun bace a bangaren ruwa na kasar Girka, yayin da wani jirgin kamun kifi dauke da 'yan gudun hijira wato dauke da bakin haure ya nutse a ruwa. An kaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin. Hukumomi sun ce zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 104 tun bayan afkuwar lamarin da ya afku a cikin dare kilomita 75 daga kudu maso gabas na Girka a yankin kudancin Pelopens. Hudu daga cikin waɗanda aka ceto da rai na kwance a asibiti, inda ake musu maganin tsananin sanyin da ya kama jikinsu. Masu tsaron gabar ruwan Girka sun ce ba a dai san adadin sauran fasinjojin da suka bace ba a ruwa bayan da aka gano gawawwakin mutane 59. Jiragen ma'aikatan tsaron ruwa 6 da jirgin ruwan soji na ruwa da jirgin daukar mutane na soji da jirgin mara matuki daga kungiyar tarayyar Turai da hukumar kungiyar masu kula da tsaron iyaka duk suna cikin aikin da ake yi na neman waɗanda suka nutse a cikin ruwan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da dumadumanta, mun samu labarin cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da dakatar da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya Abdulrashid Bawa daga bakin aiki domin ba da damar gudanar da bincike akan yadda ya tafiyar da harkokinsa a hukumar a lokacin da ya kirke da wannan makaman. An dai umarci Bawa ya mika al'amuran ofishinsa ga daraktan ayyuka na hukumar ba tare da ɓata lokaci ba kafin a kammala bincike. A shekarar 2021 ne dai tsohon shugaban Muhammadu Buhari ya naɗa Bawa a matsayin shugaban hukumar. A shirinmu na gaba za ku ji ƙarin bayani game da wannan batu. A ganawar farko da ta yi bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana matakin cire tallafin man fetur, hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya ta bayyana wa dillalan man fetur cewa kofar ta a buɗe take ga duk wanda yake da buƙatar samun lasisin shigowa da man fetur cikin ƙasar, muddin zai bi ƙa'idojin da doka ta tanadar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar NMDPRA injiniya Faruk Ahmad ne ya bayyana hakan jim kadan bayan ganawa da dillalan man fetur din a birnin tarayya Abuja, inda ya jaddada buƙatar masu ruwa da tsakin su bi ka'idojin neman lasisin don shigowa da man yadda doka ta tanadar ya wadace 'yan ƙasa, kuma ya ja kunni a gare su akan kada su cuci 'yan ƙasa ta hanyar sanya farashi fiye da yadda ya kamata.
Yanzu mun sadu da dillalan man fetur saboda tun da lokacin da shugaban ƙasa ya yi jawabin shi akan cire tallafi daga man fetur, ba mu haɗu da su ba saboda ya kamata su ma suna da tambayoyi da ya kamata su yi, mu muna da abin da ya kamata mu gaya musu. To yanzu abin da ya faru, mun zo na mun yi musu magana dalla-dalla cewa ga abin da ya kamata su yi, ga abin da ya kamata kada su yi. Su kuma sun tambaye mu abin da ya kamata su yi, muka ce to za mu bude, kowa za a bashi lasi ya je ya shigo da shi, amma wanda ya fi ka'idodi da ya kamata bi, saboda doka ta riga ta kayyade cewa ga dokokin da ya kamata bi kafin a bada lasin mutum ya shigo da mai. Sannan kuma abin da ya fi damuwar mu cewa kada a je a cuci mutane a sa farashi hiye yadda ya kamata wajen sayar da man fetur. Muka ce farashin su ya kamata ya zama abin da suka saye su dan sa ribin su akai sannan su sayar, sannan in kuma za su kai wani karuwa ya kamata su sa kudin dakon da suka yi akan kudin su da suka sayar mai, kada ya wuce kaida. In ya wuce kaida akwai Consumer Protection Agency wanda ke kula da cewa kada a cutar jama'a. Wani magana da muka yi kuma shine akan kinkin man, kada aje a kawo gurbataccen mai ko kuma aje a mixin nashi da wasu abubuwa yazo a cutar jama'a.
Malam Yama Kisani masani ne a fannin albarkatun man fetur a Najeriya.
Abu da na gani shine yazo daidai da abin da irin a ci da namu na tashar da ake kasan wanda ya dogara ga tsarin kasuwa, wato economy na kasuwa, cewa gwamnati ba za ta shiga kai da kawowa na harkan abin da ya shafi kasuwanci ba, ba ma na mai kadai ba, na komai ma da ake yi, sai dai kawai gwamnati za ta iya tanadi wasu abubuwa wanda zai tallafa ma talakawa kamar yadda aka yi da na bangaren mai da ake sha a cikin gida, wanda shi da shi wai kakatutu a ciki aka zo aka cire, to ana so kawo tallafi ta wata hanya daban, to ba abin da ya fi abin da gwamnati yake so yin yanzu, aka yi kamata a yi ko da ma wannan da aka yi shi ne abin da duniya gaba daya ma ake yi, kawai dai za a kula da abin da za ka shigo da shi, tunda akwai hukuma da aka ajiye musamman saboda su duba su san cewa wannan man za a kawo daidai ne da abin da aka yarda da shi, kamar quality nashi farashi ya rage naka.
A nasa bangare, mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya, wato Ifman Abubakar mai ganda ɗakin gari, ya yi marhaba da matakin NMDPRA ɗin, sai dai ya ce suna da wata matsala.
Kamar yadda kuka samu bayani a kai, in dai har suka ba mu damar da aka ba NMPC, mu ma ainihin marketoci masu zaman kansu, mu ma za mu iya shigowa da wannan mai. Sai dai yanzu babbar damuwar da a gare mu, kuɗaɗenmu duka yanzu yana nan a hannun ita NMPC. Mun sayi kaya gare su, aka yi ƙarin kuɗi, kuma bayan da kuɗinmu ne suka yi amfani suka shigo da wannan kaya, yanzu ba mu ga kaya ba mu ga kuɗi. Yanzu ya kai wajen wata takwas yanzu kuɗaɗenmu na nan gare su. Mun riga mun yi ciniki da su, mun ba su kuɗaɗenmu tun kamin a cire tallafi. Saboda haka ai mu ba ma magana kuɗinmu muke yi su dawo da shi ba, dai sai su ba mu kaya. Domin ainihin waɗanda muke tare da su haka suka yi musu, masu dapman kenan, ainihin depot owners, sai sun ba su kaya akan tsohon haraji. Kai za mu ɗauki matakin gaba domin za mu kai su ga shugaban ƙasa mu gaya mishi cewa ga abin da ke faruwa.
Kazalika a yayin da ƴan Najeriya ke kokarin samun daidaito a farashin kowace litar man fetur wanda ya karu da sama da kaso 156 cikin 100 daga naira 195 zuwa sama da naira 500 kowace lita a kusan duk jihohin ƙasar, shugaban ƙasa Tinubu ya roki ƴan ƙasar da su ƙara hakuri dan nan ba da jimawa ba. Gwamnatinsa za ta samu wasu hanyoyin kawo sauki musamman a bangarorin sufuri, kiwon lafiya, samar da ayyukan yi da dai sauransu. Sai dai duk kokarin ji ta bakin kamfanin NNPCL ta wayar salula da sakon karta kwana na SMS a yayin hada wannan rahoto a bisa batun da kungiyar Ifman ta zayyano ya citira. Halima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdurra'uf. Yanzu kuma za mu leƙa yankin kudancin Najeriya, inda 'yan ƙasar jamhuriyar Niger da ke zama yankin Niger Delta a Najeriya suka ce su ma sun shirya tsaf domin yin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar su wanda za a yi ranar 18 ga watan nan na Yuni. A ƙasashe 15 ciki har da Najeriya ne dai za a yi wannan zaben. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Al'ummar kasar jamhuriyar Niger da ke zaune a Najeriya sun jaddada kishinsu da suke yi wa 'yan ƙasarsu, inda suka bayyana cewar ko kaɗan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun 'yan ƙasarsu da ke Niger domin kaɗa ƙuri'arsu a nan Najeriya a zaben 'yan majalisu guda 5 da zai gudana a ƙasar ta jamhuriyar Niger. Halin da ake ciki a yanzu, sun tabbatar da gama shiri tsaf domin yin wannan zaɓe da zai gudana ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekara ta 2023 da muke ciki. Gama abinda shugaban kungiyar 'yan Niger mazauna Najeriya a jihar Rivers ke cewa.
Sunana Alhaji Abdulmumu ne hanyar kawai, ni ne shugaban 'yan Niger mazauna Rivers State ga Port Harcourt. Ana yacin neman zaɓe saboda akwai 'yan majalisa guda 5 da aka so cikin kasashen waje, shi akko kowanda muka yi ko ta kaka mu samu ko 2 ko 3 cikinsu. Shi yasa muna gayyatan kowane party ya zo ya yi taro ya fadakar da mutane saboda a samu a ci gaba da abin da mun kasa gama.
Ta ku da kuke zaune a nan Najeriya kenan dokar ƙasar jamhuriyar Nijar ta ba ku damar gudanar da zaben da ake cewa za a yi?
Kwarai ta ba mu dama mu gudanar da zabe. Diaspora ƙasa 15 ne, ƙasar nan 15 mu Najeriya muna cikinsa, kuma gwamnatin Nijar ya ba da ƙasar nan 15 su kawo dibite guda 5, 'yan majalisa guda 5. To cikin 5 dinnan ne muna kokowa, ko ta kaka kowane party ko ta kaka mu samu 3 ko 4 a Najeriya.
Shi ma shugaban PNDS tarayya ya tabbatar da cewa sun gayyaci dukkanin jami'an tsaro don gudanar da wannan zabe ba tare da tashin hankali ba, kuma ya ce koken da hukun sai ta yi na cewa ba a kula da ita, to wannan karo za a kula da ita. Ga ma abin da yake cewa.
Sunana Alhaji Yusuf Musa, wanda aka fi sani da Yusuf Musa da Magaram. Ni ne president da PNDS tarayya a Port Harcourt, kuma ni ne Treasurer General na PNDS tarayya a Nigeria. Ina so in faɗa ma 'yan PNDS tarayya na Port Harcourt River State, kamar yadda baba ya yi magana, 'yan takararmu mu ne masu magana da ita, kuma take da magana da gwamnati. Baba Vice Chairman na Hukun Saye ya yi koken cewar 'yan Hukun Saye ba a kula da su. Ni kuma ni ne coordinator na Hukun Saye a River State. Kaga mu muna da relation da Hukun Saye, muna relation da jami'a PNDS tarayya a Najeriya, kuma muna relation da 'yan siyasa gaba daya. Mun muku alƙawari, in Allah ya sa mun ci nasara kun zabe mu, duk wani kukan ku, ku 'yan Hukun Saye ko kuma ku 'yan Nijar mazauna Najeriya, ku tuntube mu ta hanyar Hukun Saye. Tunda muna cikin Hukun Saye, za mu tuntubi magabatan mu, in dai Allah ya sa kun zabe su, to za mu tuntube su in Allah ya rabu kukan ku sace muku.
Wani jami'i da ya zo daga jamhuriyar Nijar domin da ya ganin yadda za a gudanar da wannan zabe ya yi tsokaci kamar haka.
Sunana Usman Alhassan da Magaram. Gaskiya akwai dabaru da yawa, saboda daman dai wannan ba shi bane na farko game da neman zabe na cin campaign. Mu daman gogaggu ne tun daga can gida Nijar har ma aka zo nan waje. Wannan aikin mu ne mun saba, mun san hanyoyi daban-daban wanda zamu bi mu jayo hankalin al'umma domin su jefa mana ƙuri'a mu ga mun ci wannan zabe na dan majalisa.
A wurin taron dai shirye-shirye sun kankama, inda wajen gudanar da taron jam'iyyu da dama sun yi tsokaci dangane da yadda aka tsara gudanar da zaben. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da rashin jituwar da ake samu tsakanin gwamnoni da mataimakansu a wasu jihohin Najeriya.
Tun bayan da Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya, aka fara yin zaɓuɓɓuka a ƙasar nan. Tun daga wancan lokaci ake zaɓen shugaban ƙasa har zuwa ƙasa ga gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi. Sai dai ana samun rashin jituwa a tsakanin shugabannin da mataimakansu, musamman gwamnoni da mataimakansu. Ana samun rashin jituwa da rikice-rikice. Shin ko me yake kawo rashin jituwa a tsakanin gwamnoni da mataimakansu a Najeriya? Farfesa Yahaya Tanku Baba na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, masani kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
Wani abu ne wanda zamu iya cewa ya dade yana sunayen siyasa tuwa kwarya, kuma zamu iya cewa kusan kowace jiha a Najeriya zamu iya ganin akwai kurkushin rashin jituwa da ke tsakanin gwamna da mataimakinsa. Shi tsarin mulkin kasa yadda ya tsara, shi mataimakin gwamna an ayyana shi a matsayin mukaddashi wanda za a iya cewa zai taimaka ma gwamna wajen aiwatar da ayyukansa idan bai nan, idan bai da lafiya, idan yana hutu. So da yawa za ka iske gwamnoni idan za su yi tafiya yadda tsarin mulki yake, ya kamata a ce ya miƙa ragamar tafiyar da jihar ta hannun makaddashinsa. To amma rashin aminci tsakanin gwamna da mataimakansu a Najeriya ya sa za mu iya cewa gwamnoni su yi kadai-kadai da abin da ya shafi mulki da kuma gudanar da shi a nasu jihohi. Sai kaɗan ake samu inda za ka iske gwamna ya ba mataimakinsa wata ma'aikata a matsayin kwamishina ƙari da shi zama shi na mataimakin gwamna. Saboda haka kullum za a iya cewa suna zama ne kamar zaman jiran a basu aiki ko abinda mutane ke yawan cewa su spare tire, kenan basu da amfani sai lokacin da gwamna baya iya yin komai sannan zai za su yi amfani, ko dai bai da lafiya ko kuma ya tafiya mai tsawo ko kuma babu shi ko wani abu. Mataimakan gwamnoni suna ta kokari su samar ma kansu aikin yi, to samar ma kansu na tasiri a yadda ake gudanar da gwamnati a mataki da jiha, kuma wannan ita ce sa rashin jituwa tsakanin gwamnoni ya mace baka su.
To, Farfesa, menene mafita ga wannan rikici tsakanin gwamna da mataimakin gwamna?
To, mafita shi ne a ce an yi gyara ga tsarin mulkin da zai iya ba mataimakin gwamna wani aiki na musamman aiki yi na yau da kullum. Wannan zai rage tasirin irin zulumi da kuma zaman tartar da rashin jituwa, kuma jin cewa gwamna ya yi babaki ne ko ya danna komai da ya hana ma mataimakinsa har da lokacin da iya sa husuma tsakanin shi mataimaki da gwamna.
Irin wannan rashin jituwa da ke tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a wasu jihohin Najeriya, ana samun sa a wasu kasashen Afirka?
To, kowace kasa tana da nata iya tsarin mulki da suke gudanarwa. Tsarin mulki kasashen waje zaka zo ka iske mabambanta ne, kamar yanzu in kana magana kasar Kenya zaka zo ka iske an yi shugaban kasa, akwai prime minister, akwai mataimakin shugaban kasa, akwai mataimakin prime minister, kuma duk wannan tsarin mulki na wannan kasa ya tanadar ma wa'annan maye-maye mukaman ayyukan da za su yi, wanda tsarin mulki ne ya tanadar shi, ba shugaban kasa ne ya gara ma ya ba su aiki ba.
Barista Aminu Shitu, lawyer ne mai zaman kansa a Najeriya, yace tsarin mulkin Najeriya bai warewa mataimakan gwamna aikin yi ba, wanda hakan shi yake kawo rashin jituwa tsakanin su da gwamnoni.
Shi mataimakin gwamna ba a ware schedule din shi a constitution ba.
Wato aikinsa?
Okay, aikinsa. Ba shi da aikin da doka ta ware mata ce yau in ka zama mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban, har ma mataimakin shugaban kasa ba. Har shi ma ba ta ware ne schedule ba. Ta ware aikin shi kaza da kaza da kaza, amma a cikin dokar sai aka ce zai taimaki gwamna ko kuma in baya nan zai acting with the permission of gwamna dai zai acting kamar gwamna ne.
To, barista, wannan rashin ware aikin da ya kamata mataimakin gwamna ya yi a bisa doka, yasa a cire shi idan ya bukata?
A gwamna bai sai sa a cire shi ba directly, sai dai ka san yanayin tsarin cirewar inda ake bi yan majalisu da waye-da-waye din nan ne a nemi wani laifi da aka ci zarace ya yi. To, wannan gwamna zai iya indirectly zai iya sponsor.
A kai kai ce?
Yawwa, eh, tunda ai ya san ba shi da power da shi zai ce na cire mataimakina. Da shi da shi gwamnan da mataimakin shi tik sai dai daga majalisa abin yake ta.
Barista, yawanci mataimakan gwamnan da aka cire a Najeriya sun samu yin takin saka ne tsakaninsu da gwamnonin su kafin a lakama musu wani laifi sannan a cire su.
Eh, akan samu hakan gaskiya ne, domin dama normally ai kaga shi kan shi mataimakin gwamna ko ni shugaban kasa bai cika samun takun saka da wani bakin ba gwamna ba, tunda mutumin da kusan ba shi da wani aiki da aka ware mai ba shi da shedul. To, ai kaga zai wahala in ba gwamna ne ya ware mai ce yanzu na saka kaza ba. A wani state din ma ko su jojin zaka ji an naɗa shi a matsayin commissioner kaza, shine mataimakin gwamna kuma shine commissioner kaza, gwamna ya naɗa shi, wani gurin kuma ce yi min kaza ko rike min guri kaza, abinda suke yi kenan. Dan haka idan ka ga an samu sakon saka generally yana zuwa ne daga gurin shi gwamna, tsakanin shi da dan gwamna ya tsane shi ko kuma sun samu yan takon saka da shi, to zai ba directly ba zai iya cire shi ba, amma zai iya bin hanyoyin da za a iya cewa za a abin nan shi. Shi gwamna shine fa the overall seer akan abubuwan da ya shafi jihar sa.
Yawanci mataimakan gwamna sukan je kotu idan aka tsige su, amma yana da waya su yi nasara, me yasa?
Eh, akan yi nasara, amma dai ka san ki who pays the fee by the return. Ka san idan aka ce kai kake da wuka da nama, gwamna a jiha yana da power mai matuƙar ƙarfi, sun estem ma inda constitution din zabi ta ga wani abun ko shugaban kasa bai sai juya shi ba da rance. To, saboda haka tunda in lokacin da ka ji irin wannan tsige mataimakin gwamna ko wani abu ya taso daga jiha ne, su kuma wanda za su yi wannan kusan za ka samu mai yiwuwa da yawun shi gwamna suke.
Wasu 'yan Najeriya sun ce rikicin gwamna da mataimakin gwamna a jiha ba zai amfani jama'ar jihar ba.
Sunana Alhaji Salawu Maruf. Tsakanin mataimakin gwamna da gwamna, idan an fara rikicin nan babu amfani ga gire mutanen jiha. Don farko, idan an fara hankalin gwamna bai sai kwanta ba, an gane faisin da shi ma bai sai kwanta ba, ya sa samu inda sa dinga yin shawara ayoyi wanda sa gyara gari balle mutane sai samu amfani hukuma. Ba shi da amfani.
To, yawanci ana ka gani me yake kawo rigima tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a jiha?
Karfi ne, duk karfi a hannun gwamna yake, kuma mataimakin shi an kace ya kamata gwamna ma da kanshi ya raba kadan ya mai ka mataimakin shi.
To, amma masana shari'a na cewa tsarin mulkin Najeriya shine bai
aka ne, amma an lura gwamna da mataimakin shi an kasa ba, ko in ba ko doka ba doka ba, ba da tare da doka an kasa be su ba. To, me yasa gwamna bai cire wani abu na karfi ya mai ka ma mataimakin shi?
Sunana Alhaji Ali Dodo, sarkin Bayo Ibadan Land. Hadama ce taiwa gwamnoni yawa, in ba dan hadama taiwa gwamnoni yawa ba, da zai tsaya takarar gwamna sai da ya dauko mataimaki suka tsaya tare kuma aka zabe su tare. To, a cikin kashi uku ya dauki kashi biyu na mulki ya miƙa wa taimake shi kashi daya in bana nan da kashi ɗayan da na nika ma da kashi biyun da ke hannuna ka tafiyar da komai.
To amma yawancin gwamnati suna baiwa su mataimakan gwamna kwamishinoni a jaha domin su yi aiki.
Suna ba su amma tun farko ba su yi tsarin da ya kamata ba ne. Sun bi tsarin da ya kamata ba za su rika samun tangarɗa tsakanin su ba.
Suna na dan Jummar Jau. To gaskiya irin wayannan rigingimu ba su kawo zaman lahiya, suna kawo rashin jituwa tsakanin ba su ba ma tsakanin mabiyansu ma ana iya samun rashin jituwa. Kaga an samu baraka tun nan kusa kaga ba ta yi ba. Ba a samu zaman lahiya daga ƙarshe. Kaga mulki ba zai kai daidai ba kenan. Amma in hankalin suna kwanci duka suna wuri guda suka samu natsuwa kaga komai zai je daidai. Talakawa za su ji daɗi. Amma haka yanzu kaga talaka ba zai wani jin daɗi da zai yi wani alfana ba gari. Kaga ba ni ba su zauna lahiya ina kai talaka.
Idan ba a manta ba an taɓa samun rashin jituwa a tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a jihohin Oyo, Plateau, Zamfara, Kano, Taraba da dai sauransu wanda ya yi sanadiyar rasa mukamin mataimakan gwamna a jihar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Houghton ya bayyana aniyarsa da kokarin da yake yi ya samu fahimtar Premier League Ghana yayin da yake ci gaba da nakaltar yanayin kwallon cikin gidan kasar. Dan kasar Ingila ya dage wurin sa ido a wayanar da ake toyawa a ligin har kwanan baya da ya gayyaci dan wasan gaban Bechin United Hafiz Konkoni wa wasan fiddagwani na neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da Madagascar. Dan wasan baya na kasar Ghana Mohamed Salisu ya samu matsayi cikin manyan 'yan wasan Afirka 11 da an kafi kankamawa na Super Scores a ligin manyan kungiyoyin wasan Turai biyar na shekara ta 2022-23. Super Scores wacce manhaja ce da ke bayar da sakamako kai tsaye da alƙaluma na wasanni da 'yan wasa cikin wasanni 23 zuwa miliyan 22 duk wata na waɗanda ake fafatawa da su. Dan wasan na Black Stars ne ya fiddoka saura gogewa cikin manyan ligin Turai biyar inda yi maganar ma'auni da alƙaluma Super Scores ake yi. Majalisar zartarwar hukumar kwallon kafa na kasar Ghana ta jinjina wa Doko club guda 18 na Premier League ɗin kasar da sun kai yigmar zuka kan bana. Media MIS ce ta yi na ɗaya bayan wasanni 34 ranar wasa da King Faisal ta Malaysia City da Kotoko Royals duk an yi waje da su. A halin yanzu Edouana Stars da Bechin United da Asante Kotoko ne sun kazama hudun farko. Tsohuwar zakarar ligin Ghana Hearts of Oak ce ta yi na 12 maki hudu kaccel ya raba ta da layin waɗanda aka yi waje da su ɗin. Dan wasan tsakiya na kasar Ghana Mohamed Kudus ya shirya ya yi wasa ƙarƙashin sabon mai koyarwa na Yas Morris Stadium. Klubin ta ba da sanarwar ɗaukan stadium na tattashinsa ta musamman suna masu bayyana cewar tsohon coaches Peter Rotterdam ya sanya hannu a wata yarjejeniyar da za ta kai shi har shekara ta 2023. Dan wasan Ghana Ghanaf ya gama canja shiƙa zuwa Eton Frankfurt inda ya kula yarjejeniyar shekara biyar da club na kasar Jamus. Borussia Dortmund ce ta bayar da dan wasan aro zuwa Frankfurt inda ya ci gaba da taka mata leda tau amma irin rawar da ya taka shi ne ya sa da Eagles sun ka kulla kawanci da shi na lokaci mai tsawo. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana 'yan kasar shekaru 23 Matthew za su kara da kasar Masar a wani wasan sada zumunci a Alexandria ranar Alhamis 5 ga watan Yuni shekara ta 2023. Kungiyar da Ibrahim Tanko ke jagora ta tashi zuwa kasar ta Afirka ta Arewa ranar Litini don ci gaba da shirye-shiryenta gabanin gasar cin kofin Afirka na 'yan kasa da shekaru 23. Black Matthews za ta isa Masar cikin makonni biyu kan ta tashi zuwa Morocco inda za a yi gasar. Kasar Masar dama ita ce zakara na wannan gasa kuma tana a cikin rukuni na ba tare da Mali, Gabon da kuma Niger. Da wannan muka yi so ƙarshen labaran wasannin. Radwana Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Mutane fiye da 100 ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a kogin Niger da ke arewacin Najeriya a daren Litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa. Mai magana da yawun 'yan sanda Okasami Ajayi ya shaida wa manema labarai a daren Talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar Kwara da ke kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku. Da sanyin safiyar yau Laraba, wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin Odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku da jikata wasu mutum 13.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif wadda ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.